Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 22 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya koma bakin aiki gadan-gadan duk da dai wasu na ganin ya kamata shugaban ya dan huta saboda muhimmancin lafiyarsa. Muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa yayi da Malam Sha'ban Ibrahim Sharadda, hadimin shugaban Najeriya, akan jawabin da shugaban yayi jiya game da hadin kan Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin shugaba Muhammadu Buhari game da hadin kan kasa, wato kasancewar Najeriya kasa ɗaya dunkulalliya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wani.
Masalaro, assalamu alaikum. Manyan jami'an tsaron Amurka na ja da baya da rahotannin da ke cewa an samu ƙarin yawan mutuwar fararen hula sakamakon hare-haren da suka kai akan birnin Raqqa da ke Siriya. Ƙungiyar kula da kare haƙƙin 'yan Siriya da ake kira da Observatory ta ce fiye da mutane 100 fararen hula ne aka kashe. Cibiyar ta ce duk mutanen an hallaka su ne a cikin hare-haren da jiragen saman yaƙi da Amurka ke wa jagoranci suka kai akan garin Raqqa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Mazauna tsohon babban birnin na kungiyar ISIS a Siriya sun ce yawan mamatan ya ma kai kusan mutane 170 a cikin kwanaki biyu. Kwamandan kungiyar haɗakar yaƙi da 'yan ta'adda a Siriya wanda Amurka ke jagoranta, Lieutenant General Stephen Townsend, ya ce bayan ƙaruwar hare-haren ta jiragen sama babu wani abu da yake nuna yiwuwar ƙaruwar waɗanda suka mutu musamman ma fararen hula. Sakataren tsaro na Amurka Jim Mattis ya faɗa yayin da yake zaman tattaunawa da manyan jami'an Iraki a Baghdad, ya ce babu wata rundunar soja a duniyar nan da ke hayya-hayya wajen rage yawan mutanen fararen hula kamar wannan gamayyar ta sojojinmu na ƙasa da ƙasa.
Ɗaya daga cikin mutanen da aka cafke a bisa zargin suna da hannu a cikin mummunan harin da aka kai a birnin Barcelona da mota ya faɗa wa babbar kotun ƙasar Spain a yau Talata cewar gungun kungiyar 'yan ta'addan ta so ta kai wasu manya-manyan hare-hare ta hanyar amfani da nakiyoyi. Muhammad Hule Chamal, ya wato wanda aka kama bayan ya ji rauni a wata fashewa da ta faru a kudu maso yammacin Barcelona kwana ɗaya bayan kai harin da mota, shi ne dai shaida na farko da ya gabatar da jawabi a yau Talata, kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka harba mutumin da ake zargi shi ne direban motar da aka yi amfani da ita wajen kai harin, inda aka tattaka mutane da motar. Jami'ai sun ce mutane 12 ne da ke cikin wata kungiyar 'yan ta'adda suka kai harin, kuma 8 daga cikinsu ana jin dai ko sun mutu sakamakon harbinsu da 'yan sanda suka yi ko kuma a cikin wata fashewa da ta ritsa da su a cikin wurin da suke hada nakiyoyinsu.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kwamandan tawagar jiragen yaƙi na sojojin ruwan Amurka Admiral Scott Swift ya faɗa a yau Talata cewa masu ninkaya sun gano sassan jikunan wasu daga cikin sojojin da suka hallaka a jirgin ruwan nan na Amurka mai suna USS John McCain, jirgin ruwan Amurka na biyu da ya ci karo da wasu jirage a karo na biyu cikin watanni biyun da suka gabata. A lokacin da yake ganawa da manema labarai a Singapore, kwamandan ya ce har ila yau suna ƙoƙarin tantance wata gawa da sojojin ruwan Malaysia suka gano domin ganin ko yana ɗaya daga cikin sojojin ruwan Amurka guda 10 da suka ɓata sakamakon hatsarin jirgin ruwan na USS John McCain, yayin da ake ci gaba da neman sauran sojojin da suka salwanta a sanadin hatsarin. Hukumar sojin ruwan Amurka ta yi alkawarin ci gaba da ɗaukan ingantattun matakai na gano abin da ya jawo karan da jirgin ruwan sojan ya yi da wani jibgegen jirgin ruwan jigilar kaya a kusa da Michigan Malacca, wanda kuma ya yi sanadiyar lalacewar jirgin ruwan. A sakamakon hadarin dai, hukumar sojin ruwan Amurka ta ba da umarnin dakatar da ayyukan tawagar sojojin ruwan nan take.
A ƙarshe matan ƙasar Indiya na can suna ta tsallan murna da jinjinawa wata kotu da ta yanke wani hukuncin da ke cewa al'adar nan ta sakin matan aure a cikin hanzari yanzu ta sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar da ma ka'idojin addinin Islama. Wannan hukuncin ya kawo ƙarshen ɗabi'an nan da aka dade ana amfani da ita a ƙasar, inda ake kira talak-talak guda uku, inda mutum zai ce talak-talak shikenan ya gama sakin matarsa. Alƙalai daga manyan addinai da dama na Indiya da suka hada da Hindu da Krista da Musulmi da na Sikh da sauransu ne suka zauna suka yanke wannan hukuncin a yau Talata. Alƙalan sun yi kira a kan gwamnatin Indiya da ta fito da wata sabuwar dokar kashe aure da mata da wadda za ta maye gurbin wannan talak ɗin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jiya Litinin zuwa yau Talata, shugaba Muhammadu Buhari ya kama aiki gadan-gadan. Ya gudanar da tararraka da manyan jami'ansa domin samun ƙarin haske akan abubuwan da suka faru da kuma irin matakan da ya kamata ya ɗauka wajen warware wasu matsalolin gaggawa da ke gaban ƙasar yanzu haka. Sai dai kuma wasu na ganin akwai buƙatar shugaba Buhari ya samu hutu ko ya rage nauyin ayyukan da yake yi. To ko me fadar shugaban ke cewa game da wannan batun? Umar Faruk Musa, wakilin sashen Hausa, na da ƙarin bayani.
A hira da na yi da Malam Garba Shehu, yana cewa wannan ma bata taso ba a yanzu, domin tun da shugaban ya dawo ya duƙufa wurin duba al'amuran da ke gabansa babu ƙaƙƙaftawa.
Jiya da ya zo ofis ya saurari mataimakinsa Profesa Yemi Oshibanjo wanda ya riƙe ragamar mulki yayin da baya nan. Yau kuma a yanzu haka da nake maka magana tun da safe, yana cikin mitin da shi da shugabannin sassa daban-daban na tsaro, saboda haka yau kuma harkar tsaro ne a gabansa yake ta tattaunawa. Ana masa bayani watakila akan abubuwan da suka faru bayan-bayana.
Wannan tsari kamar za a ci gaba da yin haka aikin za a riƙa yin shi hurjanjan ne, ko kuwa akwai yiwuwar cewa za a takaita ranakun ko lokutan ko awowi da zai riƙa aiki a rana saboda kada a takura masa?
Ai wannan magana ma bata taso ba. Ai wanda duk ya ga shugaban Muhammadu Buhari ya san cewa Allah ya karba addu'a jama'a ya samu cikakkiyar lafiyarsa. Ai idan aka lura da hanzarin ma da ya koma ofis daga dawowarsa, Litinin kwa sai gashi a ofis. Saboda haka ni abinda nake gani kuma nake tabbatarwa da masu saurare shi ne Allah ya ba shugaban Muhammadu Buhari lafiya, kuma zai ci gaba da aiki fiye da ma yadda aka san shi kai insha Allah.
To amma a waje daya, wani mai sharhi akan kiwon lafiya Dr. Abu Yazid yana bayyana min a fili da nayi da shi cewa ya kamata shugaba Buhari ya takaita yawan awowin da zai yi wa al'umman Najeriya aiki a daidai lokacin da yake ƙara murmurewa daga jiyar da ya dawo.
Gaskiya abin da zai fi kyau shi ne a yi mishi tsarin wanda ba zai zama ya takura kwarai da gaske ba, wanda idan aka yi aƙalla zai yi kamar awa 4-5 a rana, zai fi mishi a hankali gradually har idan ya samu karfin jikin shi yadda ya kamata sai ci gaba da aikin da yake normally.
To amma yanzu akwai masu cewar ai ya kamata tunda ya bar matsaloli da yawa da bayan nan ma sun ƙara ƙaruwa, to tunda ya zawo da ƙwazo ya harzuka ya fuskanci ayyukan nan gadan-gadan, daga baya sai ya rage ayyukan idan ayyukan da ke gabansa sun rage. Kuma tuni wasu 'yan adawa suna ta cewar bai da isassun ƙoshin lafiyar ma da zai ɗauki ayyuka gadan-gadan ya yi su a lokaci ɗaya.
Gaskiya al'amari shi ne zai fi mishi ya ɗauka a hankali. Matsaloli ba sa karewa ko ba za su ƙare ba, tunda ana fito ne wani yana fitowa ne. Saboda haka nan sai a hankali, yanda bayan kamar misali yanzu wasu wani sati na fari misali ya yi kamar awa 4, sati na 2 ya yi kamar awa 5 har jikinsa ya ɗauka. Saboda matsalolin Najeriya ba abin karewa ba ne. Muhimmin abu shi ne ya zama ya sami ƙarfin jikinsa yadda ya kamata, yadda zai iya aiki ko da awa 18 kamar da ya gaya mana da yake yi zai yi. Amma idan ya samu lafiya yadda ya kamata, shi ma zai fi jin daɗin yin aikin.
Dr. Abu Yazid kenan wani kwararren likita kuma mai sharhi akan al'amura a tattauna da ne da shi Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
Allahu sarki mai rama rubuni kai sarki gare ka ka taimake
A gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai game da jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi jiya wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya nemi jin ta bakin hadimin shugaban na Najeriya akan kafafen yaɗa labarai Sha'ban Ibrahim Sharadda akan jawabin musamman ma game da haɗin kan Najeriya ga abin da ya ce
To ma Nasir magana da kai na jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabi mai matukar taba zuciya da ratsa jiki wanda zamu iya cewa yayi magana ta kusan minti 4 da sakan 30 idan ka kalla a cikin farkon jawabin sa yayi magana akan abin da ya shafi maganar lokacin da ya yanke shawara zai shiga siyasa a shekara ta 2003 Margayi Ojukwu ya ziyarce shi a masaukin sa dake garin Daura na jihar Katsina wanda suka shafi kusan makonni biyu suna tattauna abubuwan da suka shafi jiya da shekaran jiya da kuma ƙasar Najeriya da matsayin dunkulewar ta a wuri guda da kuma wargajewar ta a ƙarshe suka tattauna kusan bayan makonni ko wato kwanaki biyu suka gano cewa dole ne Najeriya ta ci gaba da dunkulewa a matsayin ƙasa ɗaya guda domin albarkatu da ɗabi'u da al'adu da Allah subhanahu wata'ala ya hada a wannan ƙasa da take dauke da jihohi 36 cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari ya ja hankalin jami'an tsaro akan wajibi ne su ci gaba da daukar damara wajen kokarin kada su bari wato nasarorin da aka samu a watanni 18 su tafi a haka kawai shi sha'ani na maganar zama daya da wasu bangaren su ringa fitowa suna cewa musamman shi dai wancan Kano da ake magana ai idan zamu iya tunawa maganganu sun tabbata cewa shi wannan mutumin da yake fitowa yake tanzara mutane akan cewa lalle sai an yi bore sai araba Najeriya rashin manta yanda labarin lokacin wancan yakin basasa ya kasance shine dalilin da yasa ƴaƴansa da matarsa suna cin ƙasar Turai mutumin nan yana da ƙasa biyu yana da passport a ƙasar Burtaniya yana da shi kuma a Najeriya kenan idan abin da ake gudu ya faru wanda shi yake fata wasu daga cikin gurbatattun masasa suke goya masa baya a wancan bangaren to idan wannan abin ya faru shi fa tsallakewa zai koma kasar sa da ya fito ta da hankali da rigima da babakere da wane ne ba zai iya kaiwa ga abin da ake bukata ba in ba maslaha ba
to madalla kamar da yadda kuka ji yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi game da haɗin kan Najeriya wato ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar
lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna Sama farki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana Sama farki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To mun samu kira na farko daga Gombe. Da wa muke magana daga Gombe?
Eh, kina magana da Haruna Garba kan daki daga Gombe State ya multi level local government.
To Mallam Haruna, muna jin ka.
To ni dai a maganan da shawari na ni guda ɗaya ne.
Mhm.
Yawa, ina karfafa mai girma shugaban kasa da duk matakan da zai dauka ya kawo mana matsala a kasa, mun kuna tare da shi. Kuma muna jinjina mishi, kuma muna masa addu'a, muna masa fata na alkhairi, Ubangijin Allah ta gama lafiya. Yadda ya hau mulkin nan lafiya, Ubangijin Allah ta gama lafiya.
To mun gode Mallam Haruna Garba. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Maiduguri?
Ibrahim Ali Adam daga Maiduguri.
Mallam Ibrahim, muna jin ka.
Hassan ne kuke tattauna?
Muna son mu ji ra'ayinka ne akan jawabin da shugaba Buhari yayi game da haɗin kan ƙasa, wato ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya.
Eh, ban da kuma.
To bari mu je Taraba kuma. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba? To ga dukan alama layin malami daga Taraba shi ma ya goce, amma mun samu wani kiran daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ajiya Maryam Dauda, barka da aiki, barka da yammaci.
Barka ka dai, kana lafiya?
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillahi, alhamdulillahi, muna godiya su Allah da subhanahu wa ta'ala da ya ba wannan shugaban ƙasanmu Malam Muhammadu Buhari lafiya, ya dawo gida Najeriya, kuma har ya ba shi dukkan yi mana bayani a matsayin mu na 'yan ƙasa. Wallahi mun yi bayani, mun ji bayani, mun gamsu, kuma muna fatan, ina fatan idan shugaban ƙasa na ji na a wannan lokacin, ko kuma wani mukarrabin shi yana ji abinda muke so mu ji. Yanzu muna kira ga shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari ya magana, mu ji announcement din shi. Ya rage wa talakan man fetur, ya rage musu duk wasu abubuwa wanda za su samu sauki, domin talakan nan fa shi ne fa ya tsaya jajirce ya zaɓi Malam Muhammadu Buhari. To kuma kaga yana cikin wani ɗan halin damuwa na ƙaƙanuka na yau da gobe. To ya kamata gaskiya a waiwayo talaka domin a taima musu sauki, domin su sauki su more demokuraɗiyya Baba Buhari. Kuma muna fatan Allah ya ƙara mai lafiya, Allah ya ƙara mai lafiya ingantacciya. Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya, a tashi lafiya. Na gode Madan Dauda.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma bari mu je Katsina.
Yawa, kuna magana da Arai Sani VO mai Adwa.
To Alhaji Sani, muna jin ka.
Kaduna State. Yawa, ne abin da nake ba da shawara shi ne, kamar shugabanni waɗanda suke kamar irin shugabanni na kudu ɗin nan, da kuma shugabanni na arewa, da kuma shugabanni irin su Yarbawa haka, kowanne ya kamata in an tashi, kowanne a taka mishi birki, shugabannin su taka masa birki. A san cewa shugabanni suna da amfani a duk ko'ina. Ni shi ne abin da ke gani, idan an taka mutane birki in ba su yarda ba, to shi kenan sai a ɗauki mataki a kan abin da ya kamata a yi, menene doka ta kamata a yi a kan mutum.
To mun gode Alhaji Sani daga Katsina. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna?
Kina magana da Yakubu Doci, sabon gosamin daga nan garin Kamurin Kulu.
To Mallam Yakubu, muna jin ka.
Da farko ne, ina ma shugaban ƙasar mu fatan alheri. Allah ya kara mishi lafiya.
Amma, amma.
Kuma kiran da nake ga 'yan siyasa, idan ana magana na lalura ko mutuwa, bai kamata ana da'a kai ba. Abin da ya kamata, amma wannan shugaban mishi fata alheri, Allah ya ba shi lafiya.
To Mallam Yakubu, game da haɗin kan ƙasa fa, jawabin da shugaba Buhari ya yi na cewa ya kamata Najeriya za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya, me za ka ce game da wannan jawabin?
Tsakani da Allah, ina goyon baya 100%. Ina ba da goyon baya, ina mishi fata alheri, Allah ya kara mishi lafiya.
To mun gode Mallam Yakubu daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
kuna magana ne da IBB a garin Garbabi, jihar Taraba, Najeriya.
To mallam IBB, muna jin ka.
Wallahi mun murna da dawon shugaban kasar mu Baba Buhari, Allah ya ja kwanansa.
Allah sarki amma
makiya kuma sai su yi haƙuri. Kuma jawabin da yayi gaskiya na haɗin kai ne gaba ɗaya, saboda haka Allah ba mu lafiya, Allah ja kwanansa, Allah kuma ya sa Najeriya ta zama ɗaya har abada.
To amen mallam IBB, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi?
Alaikum salam, kina
kash, mun so mu ji ra'ayin malami daga Bauchi amma line shi ya goce. Sai dai muna da sauran lokaci, kuna iya kira ku bayyana ra'ayoyinku. Muna so mu ji daga gare ku ne yau, menene za ku ce game da jawabin da shugaba Buhari yayi akan haɗin kan Najeriya, wato ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunƙulalliya? Mun samu kira daga Taraba. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba? Malami na Taraba, ko kana jin mu? To ga dukkan alama malami daga Taraba shi ma layin shi ya goce. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga wani nan da ya sake dawowa daga Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Taraba?
Sunana Yakubu daga karamin hukumar Karin jihar Taraba.
To mallam Yakubu, muna jin ka.
Ni ina so nuna farin ciki na da zuwan shugabanmu kasar mu Muhammadu Buhari, kuma jawabin haɗin kan da ya gaskiya ya kyau. Muna kuma goyon baya tun da tsohon shugaban Gwagwa Mai Biafra Ojimejo Ojukwu shi ma ya nuna baya goyon bayan wannan kafin ya mutu. To duk mai biyayya da shi ya kamata daga ƙasar Kudu shi mai ba da haɗin kai. Kuma da Allah muna roƙon haɗin kan na yanzu muna har Taraba mu nan, dangane da alhazanmu da har yanzu aka gagara ba su damar su tashi, domin kamar bana alhazanmu ba za su je maka ba, wanda gaskiya bai muna daɗi ba. Saboda haka muna kira da hukuma, muna neman haɗin kai don Allah ba alhazanmu dama.
To mallam Yakubu, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma dai za mu, har yanzu dai muna nan a Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Taraba?
Kina magana da Biliyane daga jihar Tsadiga, karamar hukumar Bani.
To muna jin ka mallam.
Mu dai fatan mu dawo mu shugaban kasar mu, muna mashi addu'a, Allah kara mashi lafiya, Allah ba shi ikon yi in mana aiki.
Amin.
Allah kara mashi lafiya.
Muna jin ka. To me zaka ce game da jawabin da shugaban yayi akan ci gaba da kasancewar Najeriya, wato haɗin kan ƙasa kenan?
Da Najeriya tare.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kogi.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Kogi?
Daga Jakuta, ma'aikatan mu malakala ba Kogi, Kogi Safe, so jaren da ba.
Da wa muke magana?
Sulaimani Ibrahim daga Ajakuta, ma'aikata kulmu na kalafa ta Ajakuta, Roja Randa Bawa.
To mallam Sulaimani, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Wannan magana da ake faɗa shiga rayuwar duniya nan da yake ganta, haɗa kai, haɗa kai mutumin Arewa da mutumin Kudu da mutumin ko'ina, nema haɗa kan na shi ne da muhimmanci. Kuma shi wannan shugaban ƙasa namu jawabin nan da ya ke samun jawabi, wallahi ya kamata kowa ya ba su jawabi ba. Ina fatan Allah ya ƙara ba shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari lafiya da sauka, kuma kasance abubuwan da ya sa a gaban suna da yare, Allah ya tabbatar mana da shi. Sai da lafiya, Allah ya saka. Da Suleiman Ibrahim daga Ajakuta, mana aikin na fitan mun na kala faru ya nan da ba.
To mallam Suleiman Ibrahim daga Ajakuta, mun gode da ra'ayinka, kuma da wannan ra'ayi naka na kiran haɗin kai, ko ku ba da goyon baya da jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi game da haɗin kan Najeriya. Za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Mun gode.
Ga shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar ISIS ta rasa kusan kashi 78 cikin 100 na wuraren da taba mamayewa a Iraki, an kuma samu nasarar kwace Mosul, inda suka taba mayarwa babban birnin su a ranar 10 ga watan Yuli. Yanzu kuma an yanta birnin Raqqa, wurin da suka taba kafa daular su ta ƙarya a ƙasar Syria. Yanzu haka kusan kashi 58 cikin 100 na birnin ba shi da sauran damuwa. Wakili na musamman na kungiyar kasashe da ke fafutuka kawar da kungiyar ISIS, Brett Magog ne ya bayyana haka a jawabi da ya yi wa manema labarai kwanan nan.
About 6 months ago, ISIS was planning major attacks in Raqqa. They were planning major attacks against the United States, against our partners.
A watanni kusan shida da suka gabata, kungiyar ISIS ta shirya kai hari a birnin Raqqa. Sun shirya kai mummunan harin akan Amurka da kawayenta, kuma sun shirya hakan ne a birnin Raqqa ta wajen amfani da kayayyakin gwamnati da ke manyan birane. Yanzu haka a birnin Raqqa, kungiyar ISIS na yin iyakar bakin kokarinta domin kare gine-ginen karshe da ta kusa rasawa. Yanzu haka neman yadda za su tsira da rayukan su suke yi, irin sauyin yanayin da aka samu kenan.
Fundamentally transformed situation.
An fara shirin yaki domin kwace birnin Raqqa ranar 6 ga watan Yuni, amma an samu nasarar kwace birnin a wani samame da aka kaddamar watanni kadan kafin a kaddamar da shirin. Idan aka koma bangaren yaki da kungiyar ISIS a kasar Syria, da farko Amurka na aiki ne tare da dakarun gwamnatin kasar Syria. Dakarun sojoji ne da yanzu sun kai kusan 50,000, kusan rabi Larabawa, rabi kuma 'yan kabilar Kurdawa, kuma ba taba cin su da yaki ba, a cewar wakili na musamman Magog. A watan Maris, kananan kwamandojin sun yi amfani da wata dama da suka ba 'yan ta'addar mamaki a Takba, inda da taimakon kungiyar kasashen fafutukar kawar da ISIS suka fatattaki abokan gaba, suka kwace garin da madatsar ruwan da ke wurin da kuma filin jirgi. Wannan na da matukar muhimmanci wajen murkushe kungiyar ISIS, domin kungiyar tana amfani da wannan wurin wajen samun mayaka da kuma shiga da fitar da kayayyaki daga birnin Raqqa, a cewar wakili na musamman Magog. Mun ga mayakan kungiyar ISIS da dama na kokarin tserewa, kuma al'amuran tsaron su sun fara durgujewa sannu a hankali. Lallai samame ne mai tsanani, kuma hukumomin da aka wakilta domin su yi amfani da irin wannan daman ne suka yi amfani da ita. Ya kasance lokaci ne mai matukar amfani a daukacin wannan gwagwarmaya. Ana ci gaba da gudanarwa, abu ne da zai dauki lokaci, a cewar wakili na musamman Magog. Wannan gwagwarmaya ce babba, tamkar irin wadda aka yi a Mosul. Za a yanta Raqqa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka na yau.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana ci a karfe 4:57. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Manyan jami'an tsaron Amurka na ja da baya da rahotannin da ke cewa an samu ƙarin yawan mutuwar fararen hula sakamakon har-haren da suka kai akan birnin Raqqa da ke Syria. Kungiyar kula da kare haƙƙin 'yan Syria da ake kira da Observatory ta ce fiye da mutane 100 fararen hula ne aka kashe. Cibiyar ta ce duk mutanen an hallaka su ne a cikin har-haren da jiragen saman yaƙi da Amurka ke jagoranci suka kai a kan garin na Raqqa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Mazauna tsohon babban birnin na kungiyar ISIS a Syria sun ce yawan mamatan ya ma kai kusan mutane 170 a cikin kwanaki biyu. Kwamandan kungiyar haɗakar yaƙi da 'yan ta'adda a Syria wanda Amurka ke jagoranta, Lieutenant General Stephen Townsend, ya ce bayan ƙaruwar har-haren ta jiragen sama babu wani abu da yake nuna yiwuwar ƙaruwar waɗanda suka mutu, musamman ma fararen hula.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.